Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 19. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu a tashar Bio Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan da shugaba Trump ya sallami sakataren harkokin wajen kasar.
Wato shugabannin Amurka waɗanda suka wuce suna da gogaggun waɗanda ke zama musu sakatarori na wurare daban-daban da suka shahe a kullum da kasashen waje. To irin waɗannan gogaggun wannan gwamnati ba ta da su.
To kan wannan batu na sallamar sakatare ta lissafin miki suku kira ku bayyana ra'ayinku shin ya kuke kallon lamarin? Lambar da za a kira ita ce 2022055. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan za ku ji dalilin da ya sa shugaba Buhari ya ki saka hannu akan ƙudurin dokan nan da ya sauya lokacin da za a yi zaben shugaban ƙasa wanda ƴan majalisar dokoki suka gabatar mai. Muna kuma tafi da labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar. Sunana Mahmud Lalo, ina tare ne da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori sakataren harkokin wajensa Rex Tillerson, ya kuma nada shugaban hukumar binciken sirrin Amurka ta CIA Mike Pompeo don ya maye gurbinsa. Trump ya kuma zabi Gina Haspel, mataimakiyar shugaban na CIA don maye gurbin Pompeo a hukumar. Trump ya fadawa manema labarai yau Talata da safe cewa shi da Tillerson sun sha tattaunawa akan wannan da dadewa. Kuma sun samu fahimtar juna, amma kuma suna da bambancin ra'ayi da tunani game da abubuwa da dama. A misali, shugaban ya ce ba su daidaita ba akan batun yarjejeniyar makaman nukiliyar Iran ta shekarar 2015. Idan ka dubi yarjejeniyar Iran, ni a ganina ba ta da kyau. A ganina Tillerson na tunani ba ta da matsala. Na so in ruguza ta, ko dai in yi wani abu akan ta, shi kuma bai lamunci wannan shawarar ba. Dan haka tunaninmu bai zo daidai ba a cewar Trump. Wani harin bom da aka kai kan wani jerin gwanan motoci da ke raka Prime Minister Palestine Rami Hamdallah yayin da ya kai wata ziyara da ta ba sabon ba zuwa zirin Gaza ya lalata motoci da yawa. Harin ya faru ne bayan da ayarin motocin suka tsallake zuwa arewacin zirin Gaza wanda ke karkashin mulkin kungiyar Hamas. Shi dai Hamdallah ba abin da ya same shi kuma jin kadan bayan farmakin ya halarci wani biki da aka yi na kaddamar da wata ma'aikatar sarrafa butocin kwararar ruwa ta karkashin kasa. Jam'iyyarsa ta fata na zargin Hamas da kai harin. Wani mai magana da yawun shugaban Palestine Mahmud Abbas ya kira wannan harin na matsorata. Tun shekarar 2007 aka rarraba yankunan Palestine bayan wani mummunan tashin hankali da ya barke a lokacin fafutukar su inda hukumomin Palestine ke iko da ikon yammacin kasar yayin da Hamas ke iko da zirin Gaza. Bangarorin biyu sun amince a watan Oktoba su fara shawarwari akan neman haɗin kai inda kasar Masar ta shiga tsakani amma har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi da sabon sakatarinsa na harkokin waje Mike Pompeo tunaninsa ɗaya ne akan batutuwa da yawa kuma yana jin fadar shugaban na hangen gagarumar rawar da Pompeo zai taka a muhimmiyar ganawar da za a yi tsakanin shugaba Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Shugaban dama ya so ya tabbatar da cewa ya kintsa sabbin makarabansa gabanin ganawar da ake shirin yi da Koriya ta Arewa da kuma wasu tarin shawarwari akan cinikayya masu yawa a cewar wani babban jami'in fadar White House a yau Talata. Amma kuma tayiwu sai Pompeo ya jira har watan Afrilu kafin a tabbatar da nadin nasa a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Ko da yake akwai yiwuwar zai fara gagarumin shirye-shiryen da ake bukata gabanin taron kolin na Trump da shugaban Koriya ta Arewa. A lokacin wata hira shekaran jiya Lahadi a gidan talabijin din Fox News, Pompeo ya yaba da matakin matsan lambar da Trump ke amfani da shi akan Koriya ta Arewa, wanda har ya kai ga yuwuwar ganawar tsakanin Trump da Kim Jong-un. A ƙarshe, sakataren tsaron cikin gidan Amurka Jim Mattis ya ce wasu ƙananan bangarorin 'yan ƙungiyar Taliban da ke yaƙi da gwamnatin Afghanistan da Amurka ke marawa baya sun nuna alamun suna da niyyar hawa teburin shawarwari don kawo ƙarshen yaƙin da aka kwashe shekaru 16 ana yi a ƙasar. Mattis ya bayyana hakan ne a yau Talata kafin ya isa birnin Kabul a wata ziyara da ba a sanar da ita ba, don tattaunawa akan shirin shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na buɗe ganawar neman zaman lafiya da 'yan Taliban. A baya 'yan Taliban sun buƙaci su gana akan yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta, amma kai tsaye da Amurka kaɗai, buƙatar da Mattis ya ƙi amincewa da ita. A lokacin saduwarsa da manema labarai, Mattis ya faɗi cewa muna son gwamnatin Afghanistan ta jagoranci ganawar da kuma samar da hanyoyin neman sulhu.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko rahotanni daga Najeriya na cewa shugaban Muhammadu Buhari ya yi watsi da kudurin dokan nan da 'yan majalisar dokoki suka amince da shi, wanda ya saiwa lokacin da za a yi zaben shugaban ƙasa. Wakilin mafadar shugaban ƙasar ta Najeriya Umar Faruk Musa ya tambayi Malam Garba Shehu mai bayarwa shugaba Buhari shawara kan harkokin yaɗa labarai, dalilin da ya sa ya ƙi amincewa da wannan kudurin doka.
To, na farko dai kafin ana ta kalamai iri-iri akan wannan sabon canjin dokar zaɓe da majalisar dokoki suka yi, ana zargin siyasa a ciki, wasu ma su ce a'a ai wasu ne suke nuna cewa su ko sun fi ƙarfin a ce wai a iriwan Buhari suka zo majalisa bari su nuna cewa bari su je su tsaya a ƙashin kansu a ga cewa za su ci zaɓe. Wannan dai in ka duba takardar da shugaba Muhammadu Buhari ya rubuta, magana ce taƙaitacciya wadda ta yi sakin layi guda uku ba, kuma dukanta ta dogara ne ga tsarin mulki na Najeriya wanda ya ba da iko ko kuma ya ba da dama ga hukumar zaɓe. Hukumar zaɓe mai cin gashin kanta ta saka rane ko na yin zaɓe kamar da ya ga suka ga ya cancanta. Shi yana ganin idan ya yarda ya sa hannu akan wannan sabuwar doka, to lalle za a samu an saba wa tsarin mulki. Shi kuma ya bin doka ne, ba zai iya keta doka da yin haka duk ba.
Malam Garba Shehu kenan. Idan mu komo nan Amurka, masana na ci gaba da tsokaci kan korar da shugaba Trump ya yi wa sakataren harkokin wajen Amurkan Rex Tillerson, inda ya mai gurbinsa da shugaban hukumar leƙen asiri ta CIA wato Mike Pompeo. Kan haka, wakilinmu Hassan Umar Tambole ya tuntuɓi Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoton Najeriya yadda ke kallon wannan lamari.
Abubuwan da ke faruwa kusan ina jin mutanen duniya da yawa sun san shi kane shugaban ƙasa Amurka ne yanzu, ba wani gogaggen ma'aikaci ne na gwamnati ba, babban dan kasuwa ne, da kuma sha'ani na mulki yana da wuya kwarai da gaske. Da yawa akan samu wasu suna aje aiki, wasu kuma suna sallamar su. Wannan shine sakamakon abubuwa idan mutum bai kware haƙiƙa ne ga gehe na mulki ba. Ba shakka yayi nasara ga gehe na kasuwanci kwarai da gaske, kuma ya taka zaɓe an zaɓe shi. Wannan Allah sai bai rasa saɗan saɓani na fahimtar yadda abubuwa suka kasance. Wato shugabannin Amurka waɗanda suka wuce suna da gogaggun waɗanda ke zama musu sakatarori na wurare daban-daban da suka shahe kullum da kasashen waje. To, irin waɗannan gogaggun wannan gwamnati ba ta da su, to kuma suna da muhimmanci domin sun karatu da ilimi na zamani, sannan sun yi aiki na gwamnati, sun kuma yi aiki da gwamnatoci daban-daban, suna da kyakkyawar hulɗa da kasashe na duniya, sun san kowace irin hali wanda take ciki. Wannan gwamnati da ke nan a hali yanzu ba ta da irin waɗannan ma'aikata, shi yasa kullum akan samu bambancin ra'ayi ko mutum shi aji ko a sallame shi.
To, Farfesa, ana ganin cewa shi Rex Tillerson bai da gogewa kenan?
Watan ba shi da irin gogewa irin na yanda waɗancan da suka wuce suke da ita, bai kai gogewarsu ba. Sannan kuma shugaban wanda ya naɗa shi, shi ma ba ya da irin wannan gogewa ga abin da ya shafi shanin mulki.
Farfesa, idan an san bai da gogewa ga harkokin da ke tafiya na duniya, me yasa aka ba shi wannan mukami na sakataren harkokin wajen Amurka?
Shi wanda ya naɗa shi yana da gogewar ai kamar kumbu kamar kayanta.
Kuma wannan baya da nasaba da ziyarar da ya kai kasashen Afirka, kila ko an samu wasu kurakure a cikin wannan ziyarar?
Wato, ko da an samu wasu kurakure da ɗan inda gogewa a an san yanda ake tafiyar da waɗannan abubuwa ba za su zama abin kusan kunya irin haka da hili ba, amma dai ai ko da wasu kurakurai aka samu duka yana ɗaya daga cikin rashin gogewa. Wato gogewa ita ce mutum ya riga ya san manufa abin da duniya take ciki da abin da Amurka ke so da kuma yanda take so a danta da idanun duniya da kuma hulɗarta, domin ƙasa ce wadda ta shigo wacce ƙarfin tattalin arziki kuma ta shigo wacce ƙasa ta duniya ƙarfi na soja. Amma fa a halin yanzu tana da rauni mai yawa game da ƙasashe na waje ba cikin Amurka ba ke ganinta, ba su ganinta da daraja da kima kamar waɗanda suka wuce.
Farfesa Bello Badakin na Jami'ar Sokoto Najeriya a hirarsa da Hassan Umar Tambuwal. Kan haka ne kuma muke so ku kira ku bayyana wani ra'ayinku, shin ya kuke kallon wannan dambarwa? Kafin mu buɗe layukan mu shakata da wannan waka.
Ba ku ishara ke ma wani yayi gida yayi moto kamata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kauna ku. Wani yana da hula goma takalma sun kai goma, yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba da silifas duka Allah na kauna ku. Wani yana da ɗaki nasa ya yi gado ya ƙare ya yi matarar ya sanya kuma ya yi katifa nasa.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Sa'a tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC, yanzu karfe 5 na yamma saura minti 18 a nan Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga Mubi. Wane ne a kallai?
Anan Rabali da kamar Raba Mubi.
Yawa to muna jin ka.
Eh tsora ina kan abin da shugaban ya yi dade don wannan din bai kure ba, kuma ya kamata shugabanai mu su dinga yin haka. Duk wanda aka nade in ra'ayin su bai zo dai da shugaban kasa ba sai a kira shi kawai.
To malalla mun gode. Eh muna jin ka.
Eh to wannan ya kamata shugaban mu janar Buhari ma ya koyi irin wannan abubuwa. Kuma akwai ministoci da yawa waɗanda ba su dace da manufofin ta ba. To kun lafiya.
Malalla.
Ali da kamar Raba Mubi.
Mun gode na Mubi. Bar mu je jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Ba mu dalli suka tuna ga jalaka jima.
Eh to muna jin ka Bello, amma kaman ka dan yi nesa da abun magana ka, ba na jin ka sosai.
Alhamdulillah.
Yawa to muna jin
kai. Abin da kuma yayi gaskiya ya ya je da.
Eh me yasa ka faɗa ka?
Eh abin da saboda shi ka shiga aje su Afirka. Kuma ta su ya zo Afirka, bayan ya zagi Afirka ya je kasance kasashe. Kuma an turo shi suna abubuwa, kuma ya je ko da tukudu. Ya tattauna da shugaban kasa ko da tukudu, kuma ba shi ne shugaban kasa ba. Saboda haka abin da aka yi ya je dai Allah. Da shi da shugaban duk ba san kan makaman mulki ba. Sai dai kawai a dai ta hankuli da su haka Allah ya kawo ƙarshen mulkin su. Na gode Muhammad Lalu Bello su kuto daga Kaduna.
Wune da godiya Malam Bello. Bari mu je Kano. Wane ne akan layi?
To daga Bazazzaki sai buka Kano mai gidan zazzaga kenan, wato Umar Okusa Unguwa Kulai mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar kanan Najeriya.
Muna jin ka Malam Umar.
To zan iya cewa ni kana ya daidai, amma dukkanin Afirka ya kamata a rika dubawa, saboda duk abin da za a gani mu Afirka mu ne koma baya. Amma za ka muna koyi da kasashen Turai, amma ba mu ɗaukar irin waɗannan. Gaskiya ya kamata a rika duba wannan, kuma ya kamata shugabanninmu su kawo mana martabobi da abubuwan da zai ci gaba a Afirka, saboda kullum a ce mu ne mu koma baya. Kafar Afirka kuma gashi kafashen Afirka sun riga sun nisa kamar Najeriya za ga, amma ma da kafar arziki da kuma da komai. Gaskiya ya kamata shugabannin da suka yi magana ya kamata a duba irin wannan. Allah ya kawo mana alawar arziki da yiwuwar haɗin kai a Najeriya zaman lafiya. Wato mai gidan zazzagawa ne wato Umar Okusa Unguwa Kulai kanan jihar Kano a tashi lafiya.
To Malam Umar mun gode. Bari mu sake komawa jihar ta Kaduna. Wane ne akan layi?
Kaduna Alhaji Lawan Kaskau Suleiman Unguwan Bawa Karamo kuma ne jihar Kaduna.
Yawa to muna jin ka Alhaji.
Wato akwai wani magana da a baya kaman kumbu kaman katanta ai bai zama abun mamaki ba domin shugaba Trump ya cire wannan sakataren harkokin waje shi gaskiyar magana bai zama abun mamaki ba saboda shi ne bai kware ba wanda gaskiyar magana ai sun farko ma ai ita America ai gaskiya sun bawa mamaki a kwarewansu da siyasa da dadewa da gogewa da mulki a ce sun zafi mutumin da bai san ma mulkin ba ai gaskiyar magana din ya zafi wanda bai iya ba ai zai hakuri da shi kawa kana kuma ai ya nuna kenan ma kaman dai a takaice bai san ci gaban Afirka da ma ya faɗa akwai kasashen Afirka da bai so saboda ya kawo da yaran Afirka za a samu ci gaba kaga wannan ne dalilin da mu ya kamata mu ɗan Afirka mu gane cewa yayi haka ne domin ya nuna bai san Afirka saboda tun farkon yi ma da abin da yake kenan ina fata za ku tashi lafiya a tashi lafiya sai maka
to muna godiya Alhaji muna da Kaduna har yanzu wannan ya kan layi
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam
Malam Muhammad Lalo barka da yamma ne maka barka da aiki
yawa barka da yammaci
to sunana Alhaji Musan Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to muna jin ka Alhaji
to alhamdulillah gaskiya al'amari da farko kaga idan muka duba maka gani shi Donald Trump tun farko da mun kalura da kyau shi da mun gaba ɗaya ni bane tunanin yana son Afirka ba kuma idan muka dauka muka gani shi da ya kawo ziyara a matsayin Afirka domin a samu ci gaba harakaci a tsige kaga akwai wasu matsaloli da yawa ya kamata a ce su yan Afirka masu duba da kyau su farko sun tabbatar da cewa irin yanayin yanda shi farko bayan da ya fara mulkin shi da haka ne wannan abu bai zo mun da abin mamaki ba kuma magana tsige shi ai na ganin saboda kawo ziyarar na Afirka bai kamata a ce ya tsige shi ba ya kamata ya tsaya ji ba a san abin da ya kawo shi da haka ya kamata ji gaskiya Donald Trump ya rika duba ya gani ba wai ya kasan Asiya ne kawai ba a'a Afirka ma ba duniya ne ba da haka ya kamata wannan abu ya rika sa ruwan sanyi a cikin zukatan shi kace ne muka fatan alkhairi Alhaji Musa Garo a ta
muna godiya Alhaji Musa bari mu je jihar Niger wani ne akan layi
Ibrahim ne wankin hula a garin Mai Gode a Kimba
to muna jin ka Malam Ibrahim
so dama can tun farko a gaskiya da shi Donald Trump din da shi wannan mataimakin nashi dama can farko ba su Afirka suke ba
me yasa ka faɗa haka
kaga wani babba fito daga America ya ce zai zo Afirka to wata bukata suke ta da kanta ta so ba wai dan bukatun mutanen jama'a Afirka gaba daya ba
amma Malam Ibrahim wasu na ganin kaman zuwan shi talasin din nahi Afirka kaman shi Trump din ya gane kuran shi ne yasa ya je rarashi shugabannin ita wannan nahiya
to dama ce ita America din shi wannan darussan din ai ba su dace da ainihin shugaban da zai san wanda zai nada hayya turo ya ga mu kasashen Afirka bukatun su ba
to malalla mun gode Malam Ibrahim daga jihar Niger bari mu je jigawa wani ne akan layi
hello assalamu alaikum
wa alaikum salam
Muhammad Lalo kana magana da Hamza Abdullahi kai gamarin Bulungu
to malalla muna jin ka Malam Hamza
yawa to ra'ayina nan shine dama shi Donald Trump ina ganin kasashen Afirka ne baya so kuma ziyarar da shi wannan mutumin ya kawo dan ya cire ba zai zama mamaki ba
amma kuma kana ga in baya son kasashen Afirka ya tura sakataren harkokin wajen Amurka ya je har nahiyar Afirka
to me yawa yana da wata manufa ta boye wanda ba wanda ya sani sai shi sai Allah wannan shine dalili
to malalla mun gode
malam amma zahirin ce
muna ji
yawa amma zahirin ce ba su ya zo ya cimma burin sa akan abin da shi Donald Trump ya sa shi to da ko wannan bai zama mamaki ba don haka babban abin da yake kira ga shugabannin mun Afirka shine su yi la'akari da manufar Donald Trump don tabbatar da ingancin kasashensu ba wai bai waɗansu mutane da kwakwance shugabannin Amurka ba wannan shine ra'ayina
mun gode Malam Hamza bari mu je Kebbi wannan ne kan layi hello ne Kebbi kana tare da mu ina jin kaman na Kebbin ya katse ga kira mun samu daga Bauchi wannan ne kan layi na Bauchi kana tare da mu to shi ma kaman ya katse lambar da za a kira ita ce 2022255 ga kira daga Taraba wane ne kan layi
Adija Sadi Haruna ma da kibantaje
to muna jin ka Malam Sadi
yawa wannan mutumin da kadan abai mutumin American nan zuwa koran da aka mashi ni jama'a ba ni mamaki ba
yasa
min da matrum baya bukatar Afirka kwanan ne ya kira Afirka fa kwarkwasa ne ko kuma guda
amma kai kana ganin kaman zuwan da yayi nahiyar Afirka ne yasa ya kore shi
dama ya tura shi ne ganin me akwai ne sai ji kalaman da aka yi mace a Najeriya ina gan da gamsar da shi ba sai sa kurin gare kira shi kore shi ko
to malala mun gode malam Saji daga Taraba mun gode kwarai da gaske lambar da za a kira ita ce 2025 2655 kada manta sai an saka alamar kare wato plus sai a jero lambar yau mun ba ku dama ne ku yi bayani kan batun korar sakataren harkokin wajen Amurka da aka yi a nan Amurka ga kira mun samu daga jihar Niger wani ne kallai
sai Isiya Salisu ne PRO na guragun Sulaja
eh wato muna jin ka malam Isiya
to gaskiya dama ya kamata shugabannin Arewa su shiga gannin Afirka su gane cewa dama Trump baya kaunar su yake majanda ganin wannan abun ta san cewa akwai wata kullalliya a kasa
Malam Isa kana ga menene alakar sallamar shi tilasin da ziyarar ta shi a Afirka
to dama dai kwanakin baya shi Trump da ya taba faɗin kalmomi marasa dadi akan Afirka wanda kuma daga baya ya dawo yace ai bai faɗa ba
amma wasu na ganin wasu masana na ganin shi ya tura shi nahiyar ta Afirka domin ya rarra shi a shugabannin ita wannan nahiya saboda kalaman da yayi a baya
to watakila take yiwu haka amma dai a zahiri cikin magana a ce wanda yazo ziyara Afirka ko gamawa da yi ba ya yanke ya koma kuma an ce an dakatar da shi aiki kaga akwai wata kasa
to malallah mun gode malam Isiya da wannan gudunmawa taka kuma ina ga daga haka muka kawo kashin daukan wayoyin naku saboda lokaci ya riga ya kure mana muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su ba da gudunmawarsu yanzu kuma sai labarai a takaice
wasanni a takaice
labarin wasanninmu na ranar yau zai soma ne da teburin wasannin League One Airtel ta jamhuriyar Niger inda tsakiya da ƙarshen makon jiya aka ci gaba da fafatawa a makonni na 12 na wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar a babban birnin Mai Ankara tsakanin AS Unitep da ke kan gaba a waɗannan wasannin na tamola na rukuni na ɗaya na ƙasar da Sahel Sporting Club ita ma ta babban birnin Mai inda aka karkare da ci biyu da nema a karkashin nasarar da AS Unitep ta samu a garin Maradi Jangorzo Football Club ta Maradi da AS Police ta babban birnin Mai an yi dibi gashi in dibi na dakuwa 3-3 AS Fan ta babban birnin Mai ta yi tattaki har lit a can jihar Agadez inda ta karkarke Irana Football Club da ci 1 da nema Olympic Football Club da AS Nijelek ta yi mai an tashi biyu da nema a karkashin nasarar Olympic Football Club AS Duana ta yamai da Antan ta doso an yi 1-1 AS Garde National ta babban birnin Yamai ta gasa ma Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ita ma ta babban birnin Yamai aya a hannu inda ta shamace ta da ci 1-0 a ƙarshen mako na 12 na teburin wasannin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Niger AS Unitep ce kan gaba da maki 26 ta biyu AS Fan ta yamai ita ma da maki 21 sai ta uku AS Garde National da ke da maki 21 ta hudu Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 18 sai Akokana Football Club ta Arlit Jar Agadez da maki 18 ta shida AS Duan ta Bombrin Yamai ita ma maki 16 gareta ta bakwai AS Nijelek ta Yamai da maki 15 ta takwas Irana Football Club ta Arlit Jar Agadez da maki 15 sai ta tara GS Tawa da ke da maki 15 ita ma ta 10 Olympic Football Club ta babban birnin Mai da maki 12 sai AS Police ta Mai a matsayin ta 11 da maki 11 haka suna kunnan doki da Jangorzo Football Club ta Maradi da ke da maki 11 ita ma tana ta 11 din Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Gashin Murya Amurka A farkon wannan shekarar ne fadar shugaban Amurka ta White House ta Amurka ta nuna bakin cikin ta akan take hakkin bil adama da gwamnatin kasar Iran ke yi wa al'ummar kasar ta. Ta yi alƙawarin cewa ba za ta sake yin shiru ba a duk lokacin da ƴan Iran suka tashi domin gudanar da zanga-zangar lumana kan cin hanci da rashawa kamar yadda kakakin fadar White House Sarah Sanders ta yi ƙarin haske.
The United States supports the Iranian people and we call on the regime to respect its citizens' basic right to peacefully express their desire for change.
Gwamnatin Amurka na goyon bayan mutanen kasar Iran kuma muna kira ga gwamnatin kasar da ta mutunta ince ƴan kasar wajen bayyana ra'ayinsu na neman canji. Gwamnatin Amurka na jiran ranar da ƴan kasar ta Iran za su tashi su kwashe ƴancin su kamar sauran mutanen duniya. Amma abun bakin ciki shine har yanzu ranar bata zo ba. Babban mai gabatar da ƙara na gwamnati a Tehran ya bayyana cewa wata matar da ba a tantance ko wace ce ba da ta tsira hijabin ta a bayyanar jama'a a watan Disamba da ya gabata an yanke mata hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari. Ya ce matar tana neman ƙarfafa aqidar shedanci ta hanyar tsira hijabin nata. Matar tana cikin mata masu yawa da aka kama a bisa zargin laifin cewa sun tsira hijabin su a bayyanar jama'a abin da ya sabawa dokar shari'a ta kasar. A wani gangamin gama gari da ya tada hankalin hukumomin kasar bayan da aka gudanar da zanga-zanga injinin gwamnati a watannin Disamba da Janairu da suka gabata. A daidai lokacin da ake ci gaba da wannan tarukan zanga-zangar Heather Nauert wadda ke magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da wata sanarwa inda take jaddada goyon bayan su ga mutanen na Iran inda take cewa muna la'anantar kamun da aka yi wa mutane 39 don kawai sun faɗi albarkacin bakin su sun tashi tsaye suna nuna adawar su da aqidar saka hijab. Amurka a shirye take a kowane lokaci a goyon bayan ta ga incin walwala da faɗi albarkacin baki incin addini da na taro. Ya kamata kila mutane su zabar wa kansu kayakin da za su sa da kuma yin addini da suke da muradi. Hana mutane wannan damar ya zama ɗauye musu haƙƙin su da na mutuncin su. Sanarwar hukuncin ɗaurin shekaru da aka yanke akan matar da ta tsira hijabi a bainar jama'a ya zo ne kwana ɗaya kafin bikin ranar mata ta duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ja kunnuwan ƙasashe kamar Iran da har yanzu suke hanawa mata incin su na ƴan adam, inda ya ce irin waɗannan ƙa'idodin na hana mutane, iyalai da al'ummomi damar samun irin gudunmuwa da mata ka iya bayarwa. Ya ce duk gwamnati da ta yi baiwa mata damar da ta kamata tana hana al'ummarta ci gaba. Haka kuma ɗaura mata masu jarunta da ke shiga tarukan zanga-zangar lumana wani mummunar abu ne da ya kamata a ki amincewa a kansa. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ta yanzu ga labaran a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kori sakataren harkokin wajensa Rex Tillerson, ya kuma naɗa shugaban hukumar binciken sirrin Amurka ta CIA Mike Pompeo don ya maye gurbinsa. Trump ya kuma zaɓi Gina Haspel mataimakiyar shugaban na CIA don maye gurbin Pompeo a hukumar. Trump ya faɗa wa manema labarai yau Talata da safe cewa shi da Tillerson sun sha tattaunawa akan wannan da daɗewa. Kuma sun samu fahimtar juna, amma kuma suna da bambancin ra'ayi da tunani game da abubuwa da dama. Wani harin bam da aka kai akan wani jerin gwanan motocin da ke raka Prime Minister Falastinu Rami Hamdallah yayin da ya kai wata ziyarar ba sabon ba zuwa zirin Gaza ya lalata motoci da yawa. Harin ya faru ne bayan da ayarin motocin suka tsallake zuwa arewacin zirin Gaza wanda ke ƙarƙashin mulkin ƙungiyar Hamas. Shi kansa Hamdallah ba abin da ya same shi, kuma jim kadan bayan farmakin ya halarci wani biki da aka yi na kaddamar da wata ma'aikatar sarrafa butocin kwararar ruwa ta ƙarƙashin ƙasa. Jam'iyyarsa ta fata na zargin Hamas da kai harin. Wani mai magana da yawun shugaban Falastinu Mahmud Abbas ya kira wannan harin na matsorata.
Masu haro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In za mu da din ita Maryam Dauda da Jitaya ne ya gabatar da shirin da kuma Julie Leather Gresham da ta haɗa mana shiri baki ɗayansa, sai injiniyanmu Carl Sterling Mahmud Lalu ke cewa kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.